المتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 25 ga watan Sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda yayi daidai da 13 ga watan February shekara ta 2026 miladiya muna cikin tafsiri na suratul baqara in ba manta ba mun karanta ayan nan na 49 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب عند ني بيان شوى إن شاء الله زامي قارن بياني دنگري دا وتمسألة الله تعالى ينا شوى وإذ نجيناكم من آل فرعون ألوك جند مكفوا شوكو دقا إيالان فرعون yasumunakum su'al azab suna dandana muku suna kallafa muku mugunan azaba yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza wa yastahayuna nisa'akum sa'annan suna rayar da ƴaƴa mata daga ciki wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai jarabawa imma jarabawa na alkhairi ko jarabawa na sharri an gane wa fi zalikum bala'un azimun min rabbikum a cikin wannan akwai jarabawa mai girma daga ubangijinku an gane ku to nan wajen akwai istinbadin da malaman fiqh ke yi karkashin wannan aya din akwai matsala na al-mutasabbib da al-mubashir المتسبب والمباشر an gane misali yanzu abinda wani mutum ya rike takobi ya biyo wani aguje idan ya rike takobi ya biyo wani aguje shi yana gudu wancan na gudu yana gudu wancan na gudu sai wani ya ce dan Allah malam wani rike mun wancan mutumin kai kuma sai ka rike shi yana zuwa kuma da ya daga takobin kawai sai ya tsara har lahira to shi wanda ya rike shi din har aka kashe shi yaya hukuncin shi a musulunci shi wanda ya ci san yaya hukuncin shi wane ne ya fi laifi daga cikinsu al-mutasabbib da al-mubashir an gane al-mutasabbib wanda ya zama sababi domin shi ne ya kama wannan mutumin ya rike har wancan ya zo ya samu dama ya kashe shi da ba dan ya rike shi ba da bai kashe shi ba to a ƙarƙashin wannan aya ne wa izna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab a lokacin da muka cece ku daga iyalan fir'auna suna ɗanɗana muku mummunan azaba yanzu wannan mummunan azaban da suke ɗanɗanawan shin wane ne ya ba su umarni su fadawan fir'auna a kan su ringa ɗanɗanawa bani isra'il mummunan azaba ba fir'auna ba ne? Fir'auna shi ne shugaba shi ya ba fadawa dama cewa in an kama wani daga cikin bani isra'il in wani daga cikin bani isra'il ya samu ƙaruwa matar shi ta haihu in ɗan da aka haifa namiji ne ya ba da dama a kamo yaron a yanka kun fahimta ku fir'auna ya ba da dama in an kama yaro an haifi jariri in dai namiji ne jaririn nan daga cikin bani isra'il kawai a yanka shi kaga wannan umarni ne wanda ya zo kai tsaye daga shugaba Fir'auna ne ya bada wannan umurnin. Saboda sojojin Fir'auna ko ƴan sandan Fir'auna suna kamawa za su yanka. A nan wajen wane ne mutasabbir waye mubashir? Fir'auna mutasabbir ne shi. Dan shi Fir'auna umurni ya bayar. An gane wannan ko? Su kuma sojojin Fir'auna su suka yi aikin kai tsaye. To wane ne ya fi laifi? An gane ko? To nan wajen akwai tattaunawa sosai da malaman fiqh suka yi. A cikin bulughul maram, a cikin kitabul jinayat, akwai hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu an, inda yake cewa an karɓo daga manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza amsaka ar-rajulu ar-rajula wa qatalahu al-akhar yuqtalu alladhi qatala wa yuhbasu alladhi amsaka. Idan wani mutum ya kama wani mutum ya rike shi sai ɗaya kuma ya zo ya kashe shi, to za a kashe wanda ya kashe, za a tsare wanda ya rike. Shi wanda ya kashe din shi ne za a kashe shi, shi wanda ya rike shi za a tsare shi ne. To muka ɗauki doron wannan Fir'auna mai za a mai kaga shi Fir'auna tunda ba shi ya kisa kai tsaye ba za a tsare shi ne ko? Su kuma sojojin Fir'auna su ne masu kisa za a kashe su. To wannan hadisin Imamu Daruqutni ya rawaito shi mausulan, Ibn Qattan ya inganta hadisin, kuma rijal na hadisin inganta amintattu ne gaba daya, sai dai Baihaqi ya ce hadisin mursal ne shi. To karkashin wannan malaman fiqh suka ce daga cikin Hanabila cewa idan wani mutum ya rike wani mutum domin ya zo ya kashe shi, sai wannan mutumin ya zo ya kashe shi. An gane ko? Aka ce qutilal qatil bila khilaf bayna ulama, ya rike takobi ya ce rike mun wani dan kashe shi, kai sai ka rike shi sai ya zo ya soka mai wuka ko ya zo ya fille mishi kai. To sai malaman fiqh na Hanabila suka ce qutilal qatil bila khilaf bayna ulama, za a kashe wanda ya kashe din, babu wani sabani tsakanin malamai. لأنه قتل من يكافئه أمدا بغير حق. domin ya kashe wanda yake daidai da shi, yanda yake mutun shi ma mutun ne, yanda yake musulmi shi ma musulmi ne, yazo ya kashe shi. To shi ma ya kashe shi da gangan, shi ma za a kashe shi. amma al-mumsik fayuhbas hatta yamut, amma wanda ya rike shi za a tsare shi a kurkuku har ya mutu, za a mai life imprisonment. Wala qawada alayhi wala diyya, babu ramuwa a gare shi babu diyya, babu ramuwa a gare shi babu me ba diyya. Wato ma'ana wala qawad, shi ba za a ce shi ma za a kashe shi ba, sannan ba za a ce biya diyya ba, sai dai za a kama shi ne a kulle har ya mutu a kurkuku. Wannan shine suka faɗa, suka ce haza idza kana al-mumsik ya'lamu anna al-qatila sayaqtulu. Wannan kenan idan mai riƙewa ya san cewa mai kisan zai kashe shi ne, idan ya zama to mai riƙewa ya san cewa mai kisan zai kashe shi ne. An gane? Ka zo kaga mutum ya riƙe takobi, wannan shi a ɓace yana bin shi a guje, yana bin shi a guje, wannan kuma na gudun fitar rai. Yadda daga fuskar wancan takobin da ya riƙe kisa zai yi, ko kuma dama ka san halin wannan mutumin, ka san ɗan daba ne, in ka ga ya riga takobi to in ya kawo mutum kawai lajira ne, ce dan Allah wani riƙe min shi, dan Allah wani riƙe min shi, kawai sai ka riƙe shi. Kuma ka san dama kisa yake yi, yana zuwa kawai sai ya tare shi ya kashe shi. To wannan babu shakka shi wanda ya kisan za a kashe shi, sannan kuma shi ɗin nan wanda ya riƙe za a kulle shi life imprisonment akan wannan. An gane ko? Amma idza kana la ya'lamu zalika, in bai san da haka ba fa, kawai abin da limamu unguwan su ne, limamu unguwan kuma an san limamu unguwan mutum ne mai saukin hali, sai ga yabo wanda ko gobe yana murmushi yace da Allah malam Usman rike mun Allah rike mun wani yana dan bin shi wanda da dariya to zaka tsaya ba ko ba zaka tsaya ba ko sai ka tsaya aka rawa kallon tsaya maka bi ka dan tsaya ka ga me zan yi mana ya kuke gani idan malamin ka rike da Allah ka dan rike mai wani kaga malamin ku bana dariya kuma inda malamin ya rike takobin ma bai kamata zai kisa ba shi mu wanda ake bi shi ma dariya yake abin ya zama kaman duk wasa ake da shi mai rike takobin da shi mai gudun sai aka ce ka rike kai ma sai kana dariya sai ka rike to yanzu ya za a yi eh wato shi da kake ka an kana mizahan wala iban kaman ya zama kaman ba'a da wasa yanayin abin kaman ba'a ne da wasa fa laysa ana al-mumsik shay li'anna mautahu laysa bifi'li to wanda ya rike din ba shi da laifi domin mutuwan shi wancan ba aikin shi bane shi ya ga kaman wasa ake yi duk bangarorin guda biya kaman ba'a suke yi kuma wannan malamin baya tunanin wannan limami zai yi wannan kisa din ashe malamin yana burbushi ne amma na ciki na ciki an gani Allah kadai ya san laifin da wannan ya mai ya rike takobi kawai yana dariya amma shi ya riga ya rantse wallahi ya kashe shi sai ko baka sani ba ka dauka tunda limamin ku ne kuma mutum ne mai sauki limamin nan naku bashi da zuciya bashi da kaza'in nan da sauransu sai ka zo ka rike liman na zuwa kawai daga takobi kawai kulle mishi kai ce subhanallah akar maka lawai aka yi ce wani ya rage naka an gane wannan ko aka ce to a nan wajen shi waye za a kashe a nan za a kashe wannan wanda ya kisa shi za a kashe shi wanda ya rike ba shi da laifi fahina izin falayi utabaru fi qazdul qatl a lokacin nan ba za a jingina shi zuwa ga cewa yayi niyyar kisa ba za a jingina mai wannan ba saboda yanayin daukan makamin ya nuna kaman wasa ake yi to shi kuma sai ya dauki abin da wasa sai ya zo ya rike shi da sauransu an gane wannan ko wannan shine abin da ya shahara a mazhaban Imam Ahmad yana daga cikin mufradat na Imam Ahmad dalilin shi wannan hadisin amma Imam Malik rahimahullah shi ya tafi cewa idan ya kasance shi ainihin mai rikewan yana ganin alaman fa cewa shi wanda ya kama ya rike yana ganin wancan da ya rike takobin da wuya in ba kisa zai yi ba an gani yana ganin akwai alaman cewa ba kisa zai yi shi na kace to utila jami'an a wajen Imam Malik da mutasabbib da mubashir duk za a kashe su su biyun nan gaba ɗaya za a kashe saboda shi wanda ya rike din wato ya ga alamu mai ƙarfi wanda ya nuna cewa fa wanda ya bashi umarni ya rike din zai kashe ni ya ga alama mai ƙarfi shi kuma sai ya rike to su biyun nan gaba ɗaya za a kashe shi an gane ko in ya rike shi amma in ya rike shi yana ganin cewa kawai zai sare shi ne zai bugai ne kawai in ya rike shi yana ganin kawai zai bugai ne kawai to za a kashe wanda ya kisa za a yi hukuma ga mai rikewan shi anan wajen ya rike ne ya dauka cewa an ce ne ya rike za a dan mai bulalani ko za a dan hukunta kawai da ya rike yana zuwa kawai sai wanda ya sare shi to wanda ya kashe din za a kashe shi wanda kuma ya rike za a mai hukuma mai tsanani dan in ya ga irin wannan abu kar ma ya ƙara shiga an gane ku Imam Shokani yace al-haqqu al-amalu bi muqtada al-hadith al-mazkur yace abinda yake gaskiya shine ayi hukunci da abinda wannan hadisin ke hukuntawa duk da cewa hadisin wato mursal ne shi an gane wannan ku to amma shi Abu Hanifa da Imam Shafi'i suna ganin za a yi ta'ziri ne shi wanda ya rike din za a mai ta'ziri ne shi idan ya zamanto wato ya rike wani ne dan a kashe shi ya rike wani dan a kashe shi za a mai ta'ziri ne alhali ya san fa cewa kashewa za a yi sai kuma ya rike amma ai ba shi ya kisan ba, wanda ya kisan kawai shi za a hukunta da kisa, shi wanda ya rike sai a mai ta'ziri, domin shi wanda ya nemi a rike din shi ne ya yi mubashara, shi wanda ya rike din shi mutasabbib ne shi. So daga bangaren mubashara ya zo ya rinjayi bangaren mutasabbib. An gane? Daga cikin ta'ziri akwai ɗaurewa, a kama shi a kulle shi a kurkuku, amma su ‘yan Hanafiya ba sa ganin cewa a kulle shi har abada, ba sa ganin a kulle shi life imprisonment kamar yadda ‘yan Hanabila suke. Su ‘yan Hanabila sun ce ba za a kashe shi ba, amma za a kulle shi har abada har sai ya mutu. Su ‘yan Hanafiya sun ce sun yarda a kulle shi ɗin, amma ba har abada ba. Su suna ganin wato ɗaure shi za a wakilta shi ne zuwa ga ishtihadin alƙali, ishtihadin sarkin musulmi. An gane shekara nawa za a ɗaure shi ko abin da ya kama da wannan. Ka ce domin manufa a nan waje shi ne ana so ne a ladabtar da shi, ba wai ana so ya zauna a nan har sai ya mutu ba da sauransu. Imamu na Malik rahimahullah ya tafi akan cewa lallai wanda ya riƙe wani za a kashe shi kisasan, in ya zamanto ya riƙe wani ne don a kashe shi. In dai ka riƙe wani don a kashe, kai ma za a kashe ka. An gane wannan ko? Alhali ya san za a kashe din, amma idan ya zama bai san za a kashe shi ba, to shi ne za a mashi ta'ziri, ba maganar kisasi, wallahu a'lam. An gane wannan ko? To kaga wannan shi ne abinda malamai suka faɗa dangane da wannan matsala ɗin. An gane? Dalilin da ya sa aka yi wannan istinbadin kamar yadda muka ce, Fir'auna ya umarci fadawansa da su ringa kamo jariran Bani Isra'ila suna kashewa. Yanzu idan kai soja ne, sai shugabanka yana baka umarni ka ringa kashe mutane da zalunci, ka tabbatar cewa wannan kisa kisan zalunci ne, waɗannan mutane da ka kashe ba su yi laifi ba. To nan gaba in aka yi fiye mulki aka samu iko a kanka, kai wannan soja ya hukuncinka, shugaban da yake umurtanka ka kashe mutane da zalunci ya hukuncinsa, shi shugaban ba shi ya kashe ba, ya ba da umarni ne an kashe, kai ne kake rike bindiga ko takobi ka kashe mutane, wane ne ya fi girman laifi, kuma wane ne za a yanke mai hukuncin kisa idan shugaba ya bada wannan umarnin? An gane wannan ko? To shi ne shi imamu na Al-Qurtubi shi ma ya tattauna wannan matsala ɗin. An gane wannan ko? Ya tattauna wannan matsala ɗin cewa yaya hukunci. Sai ce wa qadin talafa al-ulama fi hadhihi al-mas'ala ala thalathati aqwal, haqiqa malamai sun yi sabani a cikin wannan mas'ala kan maganganu guda uku. Maganar farko yuqtalani jami'an, za a kashe su gaba daya da shi wanda ya bada umarni cewa ka rike wani, da shi wanda aka rike din dukkan su gaba daya za a kashe su. Haza bi amri, an gane ko? Wal ma'mur bi mubasharati, wannan shi ya bada umarni, shi kuma wanda aka ba umarni shi ya yi aikin kai tsaye. Wannan shi ne mazhaba na Ibrahim An-Nakhai. Imamu Shafi'i da Imam Malik sun yi tafsir akan wannan. Imamu Shafi'i na cewa idza amara sultan rajulan bi qatl rajulin wal ma'mur ya'lamu annahu umira bi qatlihi zulman kana alaihi wa ala al-imam al-qawat, yace idan shugaba ya umurci wani mutum da ya kashe wani mutum, alhali shi wanda aka umurta din ya san cewa za a kashe wancan mutumin ne. An gane wannan ko? Ya san za a kashe shi ne kan zalunci. Shugaba ya ce ma ka rike min wani, kuma ka san cewa shugaban zai kashe wannan ne da zalunci, ya za a yi? Sai ce kana alaihi wa ala al-imam al-qawat, yanzu akwai ramuwa ga shi wannan mai rikewan da kuma shi shugaban da yake kashe din ga shugaban da yake kashe da shi wanda aka ce ya rike din din gaba ɗaya za a kashe su za a dake su gaba ɗaya su biyun nan kamar masu cika ne duka a kashe su to kenan idan kana soja sai shugabanka ya baka command ka rike wani mutum kuma ka san wannan mutum bai zalunci ba ka san za a zalunce shi ne kuma ka san lalle kashe shi za a yi sai ka rike shi sai commandan ka yazo ya kashe shi sai riyaya kenan da wannan tafsir na Imam Shafi'i da Imam Malik da commandan da shi wannan wanda aka ba umurni ya rike dukan su gaba ɗaya za a kai su lahira an gane ku sai ce amma kuma idan commander din idan shugaba ya tilasta miki fa kuma ya san idan bai bi umurnin shugaba ba shugaban zai kashe shi commander ya ce rike mu wani ce yalla bai kai hakuri ce ni nace ka rike mu da kake kawai sai ya daga bindiga zai harbe ka ka san lalle in baka rike wancan ba zai harbe ka an gane wannan ko to yanzu ya za a yi sai ka zo ka rike saboda an tilasta ma ka rike shi yanzu kai da ka rike din nan za a kashe ka shine ce kana alal imam al-qawt wa fil ma'mur qawlani to shi komanda din shugaban da ya bada umurni cewa ka rike shi din shi idan an samu nasara a kansa shi ma za a kashe shi sannan shi wanda aka ba umurni din ya rike akwai manzaru guda biyu a kansa ɗaya daga cikinsu anna alayhi al-qawt cewa shi ma za a kashe shi saboda ai da ranka da ran wanda aka kashe duk ɗaya ne da ranka da ran wanda aka kashe ba bambanci tunda haka da ka zaɓi kai ka rayu ka kashe wani to shi ma idan an samu iko a kanka kai ma za a zaɓi ka tafi saboda idan ya tilasta ma ka kashe wani wannan baya zamantowa uzuri na kashe wani tunda wannan wanda aka tilasta ma ka kashe shi shi ma da ranka da nashi iri da iri saka dukkan ku gaba ɗaya za ku tafi an fahimci wannan aiki a shi ne ke cewa wal akhar ɗaya maganan kuma la qawada alayhi wa alayhi nisfu diya ɗaya ra'ayin babu ramuwa a gare shi ba za a kashe shi ba amma zai biya rabin diya shi wannan wanda ya rike zai biya rabin diya tunda dai an tilasta mai ne akan mai an tilasta mai akan ya rike wannan Ibn al-Munzir shi ya kai ta wannan magana Imam al-Qurtubi ya ce malaman mu sun ce shi wanda aka ba umurni in ma ya zamanto wanda ya baka umurnin dole ka masa biyayya idan an baka umurni to za a duba umurnin shin wanda ya baka umurnin dole ne kai masa biyayya ko ba dole bane kai masa biyayya kaman wani ɗalibi ne a Islamiyya sai wani ɗan ajinsu yana gaba da shi a shekara ya rike takobi sai ce ma wannan ɗalibin na Islamiyya cewa ya rike wani sai tunda dai ya girme shi sai ya ɗauka cewa babba ne ya ce ya rike wani tunda babba ne ya ce ya rike wani ai zan rike shi sai ya rike shi sai wannan ɗalibin babba sai ya zo sai ya kashe wannan wanda aka ce a rike din to shin wannan yaya ya kamata ka bi umurnin shi ya kamata ɗalibi kuna Islamiyya tare shi wancan yana aji shida kai kana aji uku kaga yana gaba da kai sannan kuma banda bawan nan muƙaddara shi ma ra'isul abinda ra'isul dullab ne shi shugaba ne sai ce ka rike wani ya rike takobi yana bin shi rike mun sai ka zo ka rike shi sai zo ya kashe to shi ne yake cewa a nan wajen za a duba in ya kasance wanda ya ce ka rike din dole ne ka yi masa da'a ko ba dole ba ne ka yi masa da'a ya zamanto dole ne ka yi masa da'a ko ba dole bane kai masa da'a, in ya zama to dole ne kai masa da'a, to anan wajen sai ka rike shi. An gane wannan ko? In ya zama dole ne kai masa da'a sai ka rike shi, to anan wajen za a kashe fayyukutalul mubashir wahada hudun al'amir, za a kashe wanda ainihin ya aikata abin kai tsaye, wanda ya kisan banda wanda ya ba da umarnin. An gane? Idan shi ya ce ka rike min shi, ko kuma ya ce min harbe min shi, harbe shi, da ya ce ka harbe shi, sai ka duba wane ne ya ce na harbe shi. Idan wanda ya ce ka harbe shi, dole ne ka yi mishi da'a. To a nan wajen idan ka harbe shi din, to shi wanda ya bada umarnin shi za a kashe. Me yasa za a kashe shi? Saboda dole ne ka yi mai. Yanzu shugaban ƙasa ya shigo masallacin nan, sai ya nuna wani ya ce a harba wani, ya ce ba wani soja ya harbe mai wani. Ce yin biyayya da shugaban ƙasa dole ne ko ba dole ba ne? Ko kuma komandan sojoji ya zo ya ce a harbawa ne, kaga yin biyayya ga komanda dole ne a tsarin soja ko ba gaba ne? To da ya zo ya harba a nan wajen, za a ɗauka komandan kawai shi ya harbi, tunda dai dole ne wannan umarni da zai dole ne a yi biyayya. To saboda haka komandan za a kashe shi, wancan sai dai a ce ya biya diyya. An gane wannan ko? Za a kashe komandan ne shi kadai ko shugaban shi kadai, banda wanda ya bada abin kai, yawa eh za a kashe komandan ne. Amma idan ya zama to ba dole bane ya mashi biyayya ba, kamar wannan ne ba dole bane ya biyayya. Misali zan kawo, misalin mahaifi, sai mahaifinka ya zo ya shigo da kai masallaci ya ce tare mun wani, shin dole ne ka yi wa mahaifinka biyayya nan? In baka yi biyayya mai mahaifin zai maka? Sai dai kawai ya yi addu'a na baki, wannan addu'a ko ba zai hau kanka ba, tunda dai yana so ya umarce ka ne da sabon Allah ka kashe wani. In ya ce ka sare shi, sai ka ce baba ka yi haƙuri, ni na ce ka sare, ni na haife ka, baba ka yi haƙuri. A nan wajen idan ka zo kai wa baba biyayya, sai ka zo ka sare shi din, to kai ne za a kashe ba baba ba. Saboda ba dole ba ne ka yi biyayya ga baba a wannan wajen, da in ka yi biyayya ga baba ba abinda baba zai ma. Kun gane wannan aiki? Shi ne ma'ana shi wanda ya kisan shi za a kashe, banda wanda ya bada umarni. Shi ne aka yi magana kamar uba ya umarci ɗansa, ko malami ya umarci wasu daga cikin ɗalibansa. Malami ya zo ya ce in dai ka tabbatar ni ɗalibinka ne, a ni malaminka ne, zo ka harba wani. To a nan wajen ba dole ba ne ka yi masa biyayya shi wannan malamin. An gane wannan ko? Ka ba malam haƙuri, idan malam ya ce dole sai an yi ka ce ya haƙuri. In ya yi ka ce gaskiya ko sai aka maka Allah ba zan iya ba. Saboda in nama biyayya na ma biyayya cikin sabon Allah. Idan ko ka zo kawo malam biyayya, sai ka zo ka harba wannan mutumin, to kai da ka harbe kai za a kashe shi, ko malam sai a yi tunanin me za a yi shi. Na fata an gane wannan. Wa alaikum salam. A to yawan da kaga ba su amfani da shari'a ba ne, irin abubuwan da ke faruwa a Najeriya ba ana amfani da shari'a ba ne, wasu 'yan siyasa su sa wasu 'yan daba su kashe wani. Kaga ba dole ba ne 'yan daba su yi biyayya ga 'yan siyasa. 'Yan siyasa dan 'yan daban nan sun yi aikatawa ba abin da 'yan siyasa zai yi. To saboda haka idan 'yan daba sun je sun karu wani, in an kama 'yan daba din kai tsaye 'yan daban za a kashe shi. shi ko dan siyasa za a yi tunanin me za a aikata in ma a ce ya biya biya ko rabin biya ko a daure shi gurgurdan yanda alƙali ya gani na ta'ziri an gane wannan ko amma in ya zamanto wanda dole ne kai masa biyayya kaga wannan kaza shi kuma Nafi'u Ibnu Nafi'u yana cewa la yuqtalu sayyid idza amara abduhu wa in kana a'zabiyan ba a kashe shugaba idan ya umurci bawansa yayi kisa ko da bawan nan ba ajame ne shi ya umurce shi ya kashe wani wai ba za a kashe sayyid din ba sai dai shi bawa din kenan Ibnu Habib yake cewa za mu doki maganar Ibnu Qasim wato innal qatl alayhima cewa duka su bi gaba ɗaya za a kashe to kun ganin duk gaba ɗaya malamai suna ta tattauna wannan matsala ana tattauna shi an gane wannan ko cewa kamar Imam Ahmad yayi magana game da shugaba wanda bawan shi ya umurce shi ya kashe wani ya amuru abduhu an yaqtula rajulan shugaba da ya umurci bawansa ya kashe wani mutum sai shi Imam Ahmad yace yuqtalu sayyid za a kashe shugaban tunda shi bawa dole ne ya biyayya ga shugabansa ko ba haka bane shi bawa ne dole ne yayi in bai yi ba kuwa zai sha wahala sosai wajen shugabansa in shugo ma kila shugo ma ya kashe shi amma a wani kaulin kuma wato cewa za a kulla wannan bawa a kurkuku ne ai ta dukan shi ana masa ladabi an gane wannan ko to an ruwaito wannan magana daga Ali bin Abi Talib da Abi Huraira radiyallahu anhu Ali yana cewa za a sanya bawon a cikin kurkuku a kyale shi a wajen amma shugaban za a kashe shi amma Imam Ahmad yace za a daura bawa ai ta dukan shi ana mai ladabi zuwa wani lokaci shi kuma Sufyan al-Thawri yace za a yi ta'ziri ga shugaba akan wannan abin da ya aikata shugaban wani yace za a kashe bawan amma ba za a kashe shugaban ba amma Qatada yace da bawan da shugaban gaba ɗaya za a kashe su duk da kun ji maganganu gaba ɗaya dangane da wannan al'amari an gane kaga da wannan ashe matsala na cikin za ga malamai suna ɗaukar shi suna ciro shi ne daga cikin Qur'ani da hadisi malaman fiqhu ba wai suna gina hukunci bane da ka za su zo su karanta aya ko su karanta hadisi kowa akwai abin da ya fahimta game da shi an gane sai kowane malami ya faɗa abin da ya fahimta sai daga baya sai ya ce Allahu a'lam kuma duk wannan tattaunawar fa wai an yi ne karkashin wannan aya fa wa idh najaynakum min ali fir'auna a lokacin da muka cece ku daga iyalan fir'auna yasumunakum su'al azab suna dandana muku mummunan azaba yuzabbihuna abna'akum wa yasahayuna nisa'akum suna yayyanka ƴaƴanku maza suna rayar da matan ku shine malaman fiqhu suke cewa to yanzu fir'auna ne ya bada umarni ga fadawansa su ringa yanka ƴaƴa maza na bani Isra'ila sa'annan kuma su rayar da ƴaƴa mata kaga dai anan wajen fir'auna ya bada umarni ne akan zalunci su kansu sojoji na fir'auna sun san abin da fir'auna yayi zalunci ne to ya hukuncin idan komanda ko shugaban ƙasa ya baiwa ainihin sojoji dama su ta kashe mutane akan zalunci idan an samu galaba akan wannan shugaba ko wannan komanda din wani hukunci musulunci ya tanada a gare su shi ne tattaunawa da muke yi nan an gane ai muƙaddara a ce an samu iko akan fir'auna sannan an kama fadawan fir'auna me ya kamata a yi musu shi dai fir'auna shine menene shine al-mutasaddiq shine al-amir a fir'auna shi fir'auna shine al-mutasaddiq shine ya bada umurni ko su ko fadawan fir'auna fa sune al-mubashirun ko sune suka yi abin a aikace shin mutumin da ya kisa a aikace da wanda ya bada umurni a yi kisan wane ne ya yi laifi to yanzu za ka iya bada amsa kai tsaye wane ne ya yi laifi wa ya fi laifi a cikinsu babu wanda zai iya bada wannan amsa kai tsaye shine malamai suka yi tafsir akan shi suka ce idan ya zamanto kai din nan bawa ne kai sai shugabanka ya baka umurnin abu kaga dole kai masa biyayya ko kuma kai soja ne kurki sai komandan sojoji sai ya baka umurni dole ne kai masa biyayya idan ka ki yin biyayya ka shiga uku afa jona go to anan wajen sai kai biyayya a gare shi anan wajen wane ne ya fi laifi kai ne ko komandan komandan shi ya fi laifi anan wajen da fir'auna da sojojin fir'auna fadawa wane ne ya fi laifi fir'auna shi ya fi don su sojojin sun bi umarnin shi ne ya tilin samu su ne a kan su yi kisa kuma suka yi to yanzu wane ne za a yi ma hukunci a nan wajen fir'auna za a yi ma hukunci ko sojoji shi ne wasu ke cewa fir'auna za a yi ma hukunci amma fir'auna shi za a kashe sojojin kuma a daure su har su mutu wani ya ce a'a sojojin za a ce su biya rabin diyya wani ya ce a'a sojojin za a kama su ne a daure su gwargwadon yadda alkali ke gani ana ta tattaunawa a kan shi kenan dai baya halatta wani ya baka umarni ko da yana sama da kai kana soja yanzu wani ya baka umarni ka yi zalunci to wannan zaluncin in an samu galaba a kanka wannan zalunci sai an hukunta ka a kan shi ba za a kyale ka ba karka ce wallahi sallah ya zama dole ne in ga umarni shi yasa dai baya zamantowa dole a ka'idar musulunci a ka'idar musulunci babu wani dole cewa dole sai ka kashe wani babu ba a biyayya ga abokin halitta wajen saba wa mahalicci in dai har wannan ka tabbatar da bai yi laifi ba sai aka baka doka ka kashe shi to baya halitta kai kisan in ka yi kisan to ka jira abin da zai same ka idan har an samu galaba a kanka an fahimci wannan ko to shi ne abin da Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya ɗin ko malamin fiqh suka tattauna kowa ya kokari ya kawo gwargwadon abin da ya fahimta wa alaikum salam shi makwabci zai barawo ya ce barawo ne waya ne wajen barawo ne ya shiga gidan wani sai wannan ya gani sai mutumin ya raka shi a guje ya rike sanda yana barawo wanda da Allah rike barawo ne to kai kuma sai ka rike da yanzu sai kwala mai sanda yana kwala mai sanda sai ya mutu a nan wajen kaga ƙila shi mai duka da sandan bai ɗauka ma zai mutuwa domin asali bugu da sanda ba a cika tunanin mutuwa ba kai tsaye da ya buga sai ya mutu ina ba ka gane wannan a nan wajen ba za a ce kai tsaye ya yi kisa da ganganci ba wannan kisa ne shubul amr ya yi kama da na ganganci amma ba ganganci ba ne tunda asali wannan sandan ba a tunanin zai yi kisa kai tsaye zai iya kisa amma ba a tunanin shi kai tsaye misali ana tunanin kauka sai ka yi tunanin in ka rike shi zai buga mai sanda ne a kama shi a kai shi wajen hukuma da ka rike shi sai kwala mai sanda sai ya mutu to ga anan wajen abun za a dauki al'amarin ne a ba kotun musulunci ta duba abin da ya dace an gane ba za a yanke mai hukuncin kisa ba shi asalin wanda ya buga sandan an gane in an dauka cewa kisan gangan a kisan kuskure ne zai biya diya in an dauka cewa kuma ba kuskure ba ne misali in an dauka cewa wato dukan da ya yi wato shi ya janyo kisan amma ba asalin shi dama mutum kila bai da lafiya ko dai wani dalili sai ya mutu to dole dai ita kotu za ta duba ta ga menene dai abin da ya dace a aikata anan wajen ba a kiran kowanne ɗaya daga cikin su mai kisa kai tsaye da almutasabbib din da almubashir din ko su za ta duba ta ga abin da ya dace gare su ne. Wa alaikum salam. A ta ayi dama barawo wa yake nan kawo barawa kai shi lahira barawo ba bai kashe kowa ba yanzu ya kashe shi amma in an tabbatar da dan fashi ne yana kashe mutane sai aka kashe shi to a nan wajen ba wani hukunci da za a yi a nan wajen sai dai kawai a zargi mutane da daukan doka a hannu a ka'ida in an kama barawo za a kama shi ne a damƙa ma hukuma ita kuma hukuma ta yi bincike in ya tabbata barawon ne an gane da shaidu da komai sai hukuma ta yanke mai hukunci in bai tabbata barawo ne ba shaidu ba komai a sace shi ya tafi an fahimta na'am wa in farakna bikum al-bahr
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
Na'am ko kuma bari mu yi amfani da wannan dama saboda muka ce za mu fara wannan tafsiri yanzu ila ba za mu gama ba lokaci ya tafi za mu yi amfani da wannan dama wato a amsa tambayoyi saka duk wanda yake da tambaya muhimmi dangane da abin da muke tattaunawa akai ko kuma wajen abin da muke tattaunawa yayi tambaya. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
barakatuh.
Da mutasabbib da mubashir ga mai mota ga mai mashin. Mai mota ya buge wani ko? Mai mashin ya buge wani. Shi kuma mai mota ya zo a guje sai ya hau kan shi wanda aka buge din. Kaga shi mai mashin shi ya fara bugewa da ya buge din lokacin da ya buge din kaga shi wanda aka buge din bai mutu ba ila ya karye ko ya ji ciwo ya kuje misali shi kuma mai mota da ya zo kawai sai ya murje shi wane ne ya janyo sababin murjewan mai mashin shi ya buge shi bugewan da har ya fada titi har ya zamanto mai mota ya zo ya karasa shi a nan wajen a nan wane ne mutasabbib waye mubashir mai mashin shi ne mutasabbib ko ba ka ba mubashir ɗin ba mai mota ɗin shi ya rungumi kisan kai tsaye tunda shi ya murje shi wane ne zai biya diya a cikinsu tunda a nan wajen kisan gangan shi ne ko kisan kuskure kisan kuskure ba a ramuwa a kan shi wanda ya kashe wani da kuskure ba a cewa shi ma a kashe shi za a ce ne ya diya idan ya zamanto dangin wanda aka kashe in ba su yafe ba yanzu waye zai biya diya a cikinsu mai mota ne zai biya diya ko da zahiri tunda shi ne ya murje shi mai mashin ya buge ne da ya buge wanda da an tsaya wajen buge wannan da sai da kila a kai asibiti a ɗanyi jinya kaɗan shi mai mota da ya zo kawai sai ya burge shi gaba ɗaya kaga an wajen za a ɗauka mai mota ne ya yi kisa ɗin shi wannan kuma shi ya sababa kisan to shi mai hukuncinsa to shi wannan ɗin shi ne mahallin tattaunawa wajen malaman fiƙhi shi mai za a masa ba zai yiwu a bar shi haka nan ba saboda ran ɗan adam ba abin wasa ba ne shin za a ci taron shi ne ko za a kama shi a kulle shi ne ko ya za a yi an gane to wannan al'amari ta'ziri ne yana hannun alƙali zai duba menene abin da ya dace ya aikata dangane da al'amarin amma shi asalin wanda ya murje din shi za a duba الله أعلم نعم wanda yake kifa ba shi zai kafara ba shi zan kufure wanda yake zan kufure shi zai kafara shi direba ya yi accident sai mutane cikin motar shi to ai accident din ya shafa har da shi nan ana magana irin wanda ake cewa ya yi kisa shi ne wanda ya buge wani amma nan shi ma yana cikin motar da aka mutu duka shi ma da mutuwa zai to waye zai biya biyan shi da shi ma ya mutu haka ne to ai da ya turo shi ma motar ya kamata ya kauce yana da motar da kauce ba na'am wani lokacin ana gudu ne mai tsanani idan gudun ya zama mai tsanani aka fahimci gudun na ganganci ne to kaga a nan wajen za a duba kuma za a yi hukunci ne na ganganci akwai tukin da mutum zai gani a fili wannan tukin kawai da gangane na? To kuwa ka samu mutum sakaci ne ya biyo one way kaga wannan da ganganci ne to kawai za a ɗauka kisan ganganci ne an gane idan ya zama tuwon waliyan ba su yafe ba shi ma za a kama shi a kashe idan waliyan suka yafe suka ce diya suke so sai a biya diya an gane? Dama dole ne kafin a yanke hukunci a ce abu ganganci ne ko kuskure ba dole sai an duba a yaushe ne abun ya faru da dare ne ko da rana da dare ne akwai birki ba birki a motar ba wuta ba wuta a motar an gane? Motar duk ba wuta ba birki ba kaza misali sannan tayoyin sun suɗe to irin wannan taya ya suɗe gashi ba birki gashi ba wuta isasshe sai gashi an yi wannan hadarin da mai mashin ya buge sai wannan mutumin ya zo da mota motar nan gaba daya bai cancanta a hau titi da shi ba sai ya hau ya yi kisan kai to ya za a ɗauka za a ɗauke shi amdan ne ko shibul amd za a ɗauke wannan ganganci ne saboda irin wannan mota bai cancanta ya hau titi ba amma kuma 'yan Najeriya sun saba hawa titi da irin wannan mota kuma a wani lafiya ba za mu ɗauke shibul amd ba a galla za mu diya an fahimta ai to saboda ka kaga tunda kasancewan wato duk sharadi na tuka mota bai cancanta ba ko misalin mutum ne ma gaba daya ma ba shi da driving license kai bai ma koyi tuki ba karambani ne ya hau sai zo yi wannan barna din shin yana da uzuri ba shi da uzuri in an kama shi ba za a sassauta mishi ba saboda da gangan yayi duk akwai wani hadisi wanda annabi ke cewa duk mutumin da ya yi likitanci man dabbaba walaysa bitibbi ma'ruf duk wanda ya yi likitanci alhali bai kware akan likitanci ba fa asaba nafsan sai zo ya kashe wani akan likitancin nan fa huwa qawadun to ramuwa za a yi ko fa huwa daminun go zai biya shi bai kware ba sai ya zo ya shiga harkar likitanci ko ya shiga harkar ainihin tiyata alhali ba kwararre bane akan tiyata da ya zo ya tiyata sai aka mutu to lallai sai ya biya diya sai ya biya diyan wannan ran da ya kashe saboda ba fannin shi bane ko bai kware akan wannan abin da ya ba an gane saka in kaga an ma mutum uzuri ba mota ne wanda ya cika sharadinsa akwai driving license kuma ya je ya koya ya iya tukin an san ya iya sannan motar akwai birki motar nan akwai clutch motar nan akwai wuta motar nan kaza 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 sannan kuma an duba idan shi lafiya lau in ya zama to dama baya gani da kyau kawai karambani yasa ya zo ya tuka shi ma sai an hukunta shi ba haka nan kawai mutum zai zo ya kama tukin mota ba sai ya zo an tabbatar da idan shi lafiya lau yana gani da kyau sa'annan zai tuka mota to anan ne za a fara tunanin ainihin da gangan yayi ko ba da gangan yayi ba amma in babu wannan sharuɗa to da gangan yayi za a bai hukuncin ganganci ne Allahu a'lam na'am wa alaikum salam masu maganin gargajiya sai wani ya bada magani sai aka mutu ai za a duba ni wasu daga ciki sun kware akan fadawa fagen su na maganin gargajiya sun dade suna bada wannan magani kuma ana warkewa sai yau suka bada magani sai aka mutu kaga wannan ba komai babu wani abu da za su biya na diyya tunda fagen su ne sun saba bada magani akai amma in ba fagen su bane ba a saba bada magani akan abun ba sai zo ya karambani ya bada magani sai aka mutu sai ya biya diyya ai maganin gargajiya kala kala ne wasu in 419 wasu kuma sun kware wani kafin ya baka magani zai ce ka je ayi maka test a kawo mai ya gani wani irin ciwo yake damun ka sai an je an yi test an kawo sai ce to wannan yana da ciwo kaza sai dauki magani daidai shi ya bayar kuma in ciwo kaza ne ma ya san in ciwon chronic ne ko ba chronic ba zai bada magani gurgurdan karfin ciwon wannan in ya bada magani gurgurdan karfin ciwon an ga ba sakaci yayi ba ba kuma ya yi shishigi ba ne ba zai biya komai ba an fahimta na'am yayi mai danginsa idan ya zamanto ya yi kisa sai ya zamanto shi da ya ci sannan aka ce kawo diya bai da kudin biyan diya din to danginsa za su taimaka duk danginsa gaba daya a gani in an zo danginsa na kusa sun gagara sai a koma dangi na nesa in sun gagara sai hukuma ta biya zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an yi kasama lokacin da wasu daga cikin sahabbai suka je can kasar abin nan kasar Khaibar sun je kasar Khaibar ina ganin ko kasuwanci ya kai su kuma menene sai aka kashe musu ɗaya daga cikin mutanen su to sai suka ce ai Yahudawa ne tunda a garin su ne Yahudawa suka kashe suka gaya ma annabi sai annabi ya ce a gaya ma Yahudawa in ma su zo su biya diyya in ma su yi shirin yaki shine sai Yahudawa suka ce wallahi ya rasulullah ba mu kashe ba wallahi ba mu bane to sai annabi ya ce to Yahudawa sun ce ba su bane to tunda dai ba ku da shaida cewa Yahudawa suka kashe to yanzu ku din nan masu cewa an kashe muku mutane an kashe muku mutum ku zo ku yi rantsuwa 50 in kun yi rantsuwa 50 to za a kama ɗaya daga cikin Yahudawa a kashe suka ce ya rasulullah ya zami a aka ce kai Yahudawa su yi rantsuwa 50 Yahudawan su yi rantsuwa 50 sai sahabban suka ce ya rasulullah kafirai ne fa za su yi rantsuwa kan ƙarya yanzu an aka haka ce tsaron tsai ba su ya rasulullah wallahi ba mu kashe shi ba sai suka yi rantsuwa 50 shikenan sun sha to sai annabi ya ce to tunda dai ku din nan ba za ku yarda su yi ba ku ku zo ku yi rantsuwan kace ya rasulullah to ai kisan ba a gaban mu aka yi ba to sai manzo Allah ya ce to tunda dai abin ya zama haka bari kawai hukuma za ta biya sai hukuma musulunci ta ba da rakumi 100 diya an gani kun ya zama to ku ba za ku iya biyan diyan ba sai hukuma ta biya an gani amma ana fara duba kai din nan ka biya diya yan uwanka dangin ka su taimake ka a nan wani lokacin an ce dangi akwai masu duba ma dangi na nesa a ce Bahaushe ne to Hausawa gaba ɗaya su taru su biya in an ce Bayarbe ne Yarbawa gaba ɗaya su taru su biya in direba ne ƙungiyar direbobi su taru su biya tunda ai mutumin su ne an gano wannan ko Allahu a'lam hukuma za su ta su biya hukuma ne ai ai abin ya wuce kace ba za a yi ba kawai za a kira ku ne ko ta ce dan uwanku ba yayi kaza ku zo ku biya diya sai a ban kowa a gari in kun ki biya ai kuna da kudi a cikin account din sai hukuma ta kira kawai ta biya za a ba da doka ne ga banki kawai a ciro kudi a ba mutane sai ki ya kira musu ruwa to ai wannan zai taimaka idan kun ga wani daga cikin danginku yana so ya yi wani abu na rashin dacewa za ku hana kaga wannan zai kira ma dangin mu matsala in direba ne kaga wannan zai kira ma direbobi matsala mu hana shi in ba haka ba zai janyo mana biyan diya na dole ku hana shi ya ringa a tuki mara kyau an fahimta idan kuma dan kabilan ku ne za ku zo ku tilasta masa ya daina in bai daina ba ku dakatar da shi daga tuki in bai dakata ba ku miƙa ma hukumar shi ku ce yana so ya kira mana ruwa shi ne wa alaikum salam ai da gangantiya ce ko sallah ba ka sallah ma ibada ne an ce la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kada ku kusanci sallah alhali kuna maye har sai kun san abin da kuke faɗa to ya za a yi mutum ya san ya sha giya kuma ya tuka mota ai inda ya sha giya ya tuka mota za a ɗauka duk abin da ya faru da gangarci ne dama ya yi niyyar tukan kai ne an gane ƴan daba sun suna so su kashe wani shan ƙwaya suke yi dan ya zama to babu wani ba imani a zuciya an gane saboda in suna cikin hayyar su kila su ɗan tausaya saboda haka idan ya sha giyar nan zai aikata duk abin da zai aikata sai bayan ya aikata sannan ya gane ya aikata bara to a nan wajen kawai in ya kashe wani cikin wannan hali dangi suka ce ba su yarda ba to shi ma za a kamo shi a kashe shikenan inda ya zama to ya bugu ne ya sha giya in kun ga wani naku ya sha giya ku rike shi ku hana shi tuka mota in ko kun san yana tuka mota cikin wannan hali ko kyale shi ai in za a biya diya sai ku taimaka ku biya diya nashi eh wa alaikum salam ba su yarda da eh wani zai kashe firizin a musulunci wannan fa ba hukuncin Najeriya ba ne hukuncin Kur'ani da hadisi ake magana na kuka kana maganan ƙasar ku yadda take hukunci mu ne muna so ne mu yi ƙasar ku gyara ta dinga hukunci da abin da Allah ya saukar shin musulunci ya ce dama in an ya kashe wani sai a je a daure shi haye kudu kuma akwai inda musulunci ya ce haka to kaga kana so kenan ka tambaye mu kan tsarin demokradiyya ya ake yi bukwa ba yanzu ba mara karatun demokarasi eh yana magana wai irin yadda ake a Najeriya an kama mutum ya yi kisan kai mai hukun a kashe shi sai zamanto sai aka zo aka kama shi aka kulle shi daga bayan sai zo ya gudu sai gashi ya fito kawai kuwa an sake shi to ku dangin wanda aka kashe din kuna iya sawa kuma a kashe shi an gani to a ka'ida in kun san an kashe shi din me za a muku nan ba wanda ya ba ku dama ku kashe amma in kun kashe din me za a muku ba za a muku hukuncin wai ba za a muku hukuncin wai kuma a kashe ku ba tunda kun dauki fansa ne kawai za a muku hukuncin wanda ya dauki fansa ta inda bai dace ba na? Shi ne na dan maka hukunci akan haɗa matakin da suka duba kawai kai kana ganin wannan da zai hutar da kai shi tsirin tunda kai dai da kai kisa ka yi kisa ne saboda ka rama abin da aka yi ma amma abin da aka yi rama aka ma ɗin nan ya kamata ka miƙa ma hukuma ne su yi da ka gaba su yi ba sai kai ma kanka to hukuma suna iya kama ka suka ce to kai kaga an ƙi ne kai ce to su ɗin nan suna so su yi hukunci tunda ka ɗauki doka a hannunka za su hukunta ka to wani hukunci za su ba an fahimta a yi ko a Najeriya ma mai za su ba ya za su yi ɗaya ba ba ya rubuce a kashe ka a Najeriya ma ba a rubuta a kashe ka ba kuma a musulunci shi ma ba a rubuta a kashe ka ba an gane ba na kalla kuma wabi hamdi na? Na na insha Allah eh
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم يدك سني من أتمك جوابي لكن أبن الشافي تذكرنا ما نبي قباتر إن شاء الله وتعالى أنا قوة أفار أدمين إلى أفار إن الله يسا رباني رأي تأجمي شورن سلاة ما نبي فار وأنا تسيني جباتاني أجي وقد ربي سوى أجي بيان ربي kuma da mamun dade muna muku bayanin cewa na dai muna da bukatar gudunmawa domin daukar tafsirin da malamin ke gabatarwa wanda har muka sanya malamin rabi cewa da Allah ya amsa mana kudi a wurin ƴan uwa ya rubuta sunan su da kuma wanda ya alƙawari abin da zai bayar to har yanzu dai a wannan taimakon da yana nan dan da yau akwai da ƴan uwa da suke alƙawari su rubuta sunan ne amma ba nan ba sai dai rubutun amma ba nan ba ko da kuma sun fara bayarwa ba su kammala ba wani gidan kira ga ɗan uwa da Allah wanda ya san ya yi alkawari da Allah in ayin zube zo da shi ba jama rabi ne tambaye shi ko na bawai shi an sa ko a kamfani zai tura kuɗin zai gaya mai ko da bayan zuwa goma jibi ne kafin a fara tafsir din lallai muna da buƙatar gudunmawanku da taimako ga ƴan uwa saboda tafsir ya zo yau shi ne ƙarshen karatu da malam yake gabatarwa na karatu da yake na yamma bayan sallar magariba zuwa isha'i wanda za a rufe shi a yau kuma bayan sallan Allah subhanahu wataala kaddare muna raye bayan bala ya bada hutu kuma ya ajiye lokacin da za a dawo la'a sanar saka shi muna da buƙatar gudunmawanku ƴan uwa da taimako wajen gudanar da tafsirin ka a samu tasgaro sannan abu na biyu mala yana neman haɗin kai ga ƴan uwa ɗalibai da sauran ƴan uwa wanda suke halarta ba a ramadan ba ma suka zo su halarci karatu saurara saka ana da buƙatar idan ramadan ya shigo dala ƴan uwa su bada gudunmawa su bada haɗin kai wajen sauraro don yana ƙarfafawa shi kanshi ne karatun ganin ga ɗalibansa suna fitar shi kuma sun na ƙarfafa yana ƙarfafa shi sannan kuma sun yarda da abin da malam yake karantar da su amma babu daɗi malam ya hanga ya ga babu ɗalibansa ko kuma ga sai yara suna kabara Allahu akbar daga wani ta saka raka ji a ɗaliban da kuke kishi ku tsaya kuna taron karatu a wajen ramadan idan ramadan ya shigo malam yana tafsir sai malam yana son haɗin kanku da goyon bayan ku wajen halarta wannan shi ne sanarwar da nake sani na wannan cewa malam yana da buƙatar haka abu na biyu akwai daura da aka saba gabatarwa duk ramadan idan ya karatu ko ƴan uwa da ke tsara daura da ake yi domin ilmantarwa da faɗakarwa da ƴan uwa ɗaliban ilimi har da ma wanda yake so ya buƙata yanzu ana da buƙatar haka za a fara ba da form ɗin nan insha Allah ta'ala za a tuntuɓi malam Usman wanda yake ɗan recording ɗin nan zai za a samu form ɗin a wurin shi kuma tsare-tsaren yadda abubuwan zai biyo baya na yadda daura za ta kasance insha Allah ta'ala za a ji daga baya za a yi bayani yadda daurar za ta kasance amma dai mutum ɗan uwa cewa akwai daurar za a gabatar da ramadan don shi ma ana da buƙatar ɗan uwa ɗaliban ilimi a halartar maza da mata ne yawwa in kana da iyalinka za su iya zuwa amma za a sanar da ranar da za a yi da kuma tsare-tsaren abin da za a yi da kuma mutakirar da za a bayar insha Allah ta'ala da yadda abin yake fatan mu dai Allah ya riskar da mu da ramadan da lafiya da imani da zaman lafiya Allah ya ƙara malam imani da ikhlasi da lafiya da juriya da kuma hakuri da sabaci akan daidai wannan shine sarau da nake tuni yan uwa Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya sanya wa malam karatu da yake a mizani Allah ya bashi lafiya da karfin rayuwa akan karantar da mu Allah ya saka mu da alkhairi in wani shi wanda ke son bayani da nake tuni da Allah ya bada kuma ke ko kamar yadda aka saba wannan shine a kon jan
sannan sai karin adan da bayani kan maganar shi malam awwal din da tafsirin da dauran gaba daya wato abubuwa biyu ke rayar da shi na farko wato halartar ɗaliban domin ɗin ɗalibai ba za su halarta ba babu amfanin malami ya zauna a masallaci ya ce zai yi tafsiri ba zai yi malami ya ce zai yi tafsiri ko zai zauna shi kaɗai a masallaci yana ɗaga murya ba daga an leƙa sai a ga kawai malami kaɗai yake ta karatu cikin malamin nan waye ke makarantu in haka ne to yanda ɗaliban suka zauna a gida shi ma mai zai hana shi ma ya zauna a gida ya karatu kawai ya turo ta social media kun ga shi kenan zuwan ku masallacin ku zauna a yi karatu da ku shi ma ba da'awa ne an gane zuwan ku masallacin ku zauna shi ma da awani sannan zuwan ku ke nuna irin kiman da malamin ke da shi a wajen ku zaka wani masallaci ana karatu magriba da isha'i kana leka zaka yi ta jin karatu kana leka sai daga malami sai kananan yara suna gangadi to shin kai zaka dauki wannan karatu da muhimmanci kana sauraron karatu kullum zaka zo sai ga mutane biyu ne kawai sai wasu masu jan tarbi suna bacci suna jan tarbi eh wasu ko ba karatun dama suna zaune ne a daki yara sun dame su suka shigo masallaci domin hayaniya musu yawa galiban irin wannan zaka sun zo suna ta jan tarbin su har lokacin sallah yayi su ba sun zo sauraron karatun ka bane kai kadai ne a masallacin kake karatun ka wa'annan da suka zauna ba masu sauraron ka bane to irin wannan akwai kuskure ya kamata mu gyara wannan gaskiya mu ɗan salafiyya muna da wannan sakaci wajen sauraron karatun malami musamman ma malaminmu mun fi bada ƙaimi idan za a gayyato malamin waje ne in za a gayyato malamin waje za ka ga irin hidiman da za mu yi masa a yi hidima sosai sannan kuma ka ga mutane ta ko'ina ana ta zuwa za a yi wani bakon malami ko da abinda malamin zai karantar bai kai naka kima ba ma to ya kamata gaskiya mu ringa kirkinta abinmu idan ka ɗauki abinka da muhimmanci sai wani ya taimake ka mutunta abinka in ka ɗauki abinka bai da muhimmanci to haka mutane za su taimaka maka wulakanta abinka duk wanda yake mutunta malamin shi to wannan abin shi zai sa mutanen waje su mutunta maka malaminka in kana nuna malaminka banza ne a gaban mutane to haka mutane za su ɗauka banzan ne an gane wannan ko to ashe kenan yaya za a yi a gane kana mutunta malaminka shine idan yana gudanar da harkoki na da'awa kai ma ka ringa bada gudunmawa ta hanyoyi guda biyu gudunmawa ta halarta gudunmawa na biyu shine ta hanyar taimakawa da abin da kake da shi na dukiya da wannan ake gane cewa lalle kana tare da malaminka kuma kana bashi haɗin kai amma irin masu cewa din nan to ai wallahi malam gaskiya karatu yayi kyau wallahi malam karatun nan ba karamin kyau ba wallahi ina daki ina kwance muke sauraron karatu wai yana daki yana kwance ai duk karatun da aka yi wallahi malam tun na zo da ina kwance duk da ban samu na zo ba akar maka lawo ko ba zai iya takawa yanzu a'a kawai shi zuwan ne ba zai yi ba dan ya bada haɗin kai a gudanar da shi to wannan gaskiya ba karamin kuskure bane shi yasa kullun duk shekara muke maimaita wannan al'amari mu dinga taimakawa muna mutunta abubuwanmu in muna wulakanta abinmu to haka nan kowa zai taimaka mana wajen wulakanta shi na fata an gane in ba uzuri mai karfi ba gaskiya baya kamata mu dinga yin fashi wajen halartar karatuttukan da ake amma in kun mutuna da uzuri mai karfi la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha na'am magana social media eh abinda yake magana shine maganan a sanin cewa karatun ana sa shi a Facebook to kuma like din nan da comment zai taimaka wajen fadada tafiyar da sakon zuwa wasu mutane da yawa idan ya zama to mun zo da yawa mun cika masallaci ba sharing ba like din nan to shi akwai matsala zai zama to sakon ya tsaya ne iya masallaci malam baku kuma muna son sakon ya kai ina sun san samu ne ya kai uwa duniya can a gani dama shi mai da'awa ba yana so da'awar ta tsaya inda yake bane kawai yana son ne karatun da ake yi sakon ya kai ko ina a san menene abin da yake faɗi kaga ashe kenan da'awa a wannan masallacin kenan da'awa bai tsaya kan malamin ba kai ba malami yana da gudunmawa wanda zai bayar masu sauraro kuma suna da gudunmawa wanda za su bayar masu taimakawa suna da gudunmawa wanda za su bayar masu lakin da shiyari kuma ba da'awa ne kowa nashi da da'awa in dai mutum yayi da kyakkyawan manufa ya shiga cikin wata awanu alal birri wa taqwa wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan, ku taimaka ma juna wajen da'a da tsoron Allah, kan ku taimaka ma juna wajen zunubi da ƙetare iyaka. Allah ta'ala ya bamu dama kowa ya taimaka gurgurin ikonsa insha Allah. Insha Allah abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada, inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana, Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah ya shirye mu ya shirye shugabanninmu, Allah ya cusa mana imani ga baki ɗaya. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.